Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 3 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji kace na cin siyasa da ya barke tsakanin bangaren gwamnan Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara wanda kwanan nan ya canza sheda daga PDP zuwa APC. Kamar kowanne daren Litini, yau ma Salisu Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wanda yau zai yi ne kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona. Murtala Sanyi na kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Niwa ba za a taba samun maslaha wajen dakile yaduwar cutar coronavirus ba a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar Litinin, Dr. Tedros Adhanom, shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, ya ce yawancin alluran rigakafi yanzu suna cikin matakan gwaji na uku a asibiti, kuma dukkanmu muna fatan samun wasu ingantattun alluran rigakafi da za su iya taimakawa mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yaya babu wata maslaha ta nan take a wannan lokaci, kuma wata kilma ba za a taba samu ba. Adhanom ya yi kira ga dukkan kasashe da daidaikun mutane da su dauki duk matakan da suka dace na yaki da cutar, waɗanda suka hada da bin diddigin waɗanda suka kamu da bada tazara da kuma sa takunkumin rufe baki da hanci. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya soki wata babbar mai bada shawara kan cutar coronavirus a fadar White House, bayan da ta faɗi ma talabijin na ƙasa cewa cutar tana yaduwa ta wata irin fuska a yankunan karkara da sauran biranen kasar. Cikin wani sakon Twitter da ya wallafa, Trump ya ikirarin cewa a mafi akasarin kasar ana samun ci gaba a yaki da cutar, saboda haka a bude makarantu. Kalaman na Trump na zuwa ne kwana guda bayan da Dr. Deborah Briggs, wacce ke cikin kwamitin yaki da cutar da fadar White House, ta kafa, ta faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa an shiga wani sabon mataki, abinda ake gani a yau ya bambanta da abin da aka gani a watannin Maris da Afrilu. Saboda haka ga duk wanda ke zaune a yankunan karkara, ba ku tsira daga wannan kwayar cutar ba. Gwamnatocin kasashen tarayyar Turai suna ta tashin ganin sun samar da tsare-tsaren da za su dakile barkewar cutar ta coronavirus a karo na biyu, wacce ake tunanin za ta sake barkewa nan gaba a cikin wannan shekara. Kwararru sun ce abin da ake gani a yanzu barbishin barkewar cutar ne wacce aka gani a karan farko. A halin da ake ciki kuma, gwamnatoci a nahiyar suna ta kokarin ganin sun kaucewa rufe kasashen nasu gudun kada su kara kare tattalin arzikinsu da tuni yake cikin wani mawuyacin hali. Prime Minister Britannia Boris Johnson ya ce idan aka sake rufe kasar a karo na biyu, hakan daidai yake da tada bam ɗin nukiliya. Ministan harkokin wajen kasar Lebanon ya yi murabas daga makaminsa. A yau Litinin, Nassef Hiti ya miƙa takardar aji aikinsa, inda ya gargaɗin cewa matsalar komar da tattalin arzikin da Lebanon ke fuskanta da rashin mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsala na iya zama babbar barazanar da kasar ba taɓa gani ba tun bayan yakin basasan da aka yi. A cikin wata sanarwar da Hiti ya fitar, ya ce, na lura cewa akwai ubannin gida da dama a ƙasata waɗanda ke da ra'ayoyi masu karo da juna. Muddin ba su haɗa kansu don su cece al'ummar Lebanon ba, ba fata nake yi ba, kowa da kowa zai shiga uku. Hiti ya ƙara da cewa Lebanon na cikin haɗarin zama ƙasar da za ta zamanto komai baya aiki. Babban jami'in diplomasiya ya zama ministan harkokin waje ne a watan Janairu a gwamnatin ta Prime Minister Hassan Diab. Rahotanni sun nuna cewar Hiti ya shiga yanayi na takaici sanadiyar suka da Diab ya yi ga ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian, yayin wata ziyara da jami'in diplomasiyan na Faransa ya kai Beirut a kwanan nan. Ma'aikatan kashe gobara na Italiya da masu ayyukan sa-kai da sojoji na musamman suna aiki ba dare ba rana domin shawo kan gobar daji da take kan lakumin ɗaruruwan hektoci a yankin Aquila da ke gabashin Abruzzo. Har ya zuwa yinin jiya Lahadi, wata dajin na ci gaba da ci, wacce bayanai suka yi nuni da cewa da gangan wasu suka kunna ta.
Magajin garin Laikila ya fitar da sanarwa a shafinsa na Facebook yana mai cewa jirgin sama hudu, helicopter uku da sama da mutum 150 ne suke kokarin shawo kan gobarar. Ma'aikatan kashe gobara na amfani da jirgi mara matuki a kokarin da suke yi na gano asalin inda wutar ta taso.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu ɗaya tilo daga Baucin Yakubu, inda kace naccin siyasa ya barke tsakanin bangaren gwamna Abdul Kadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara, wanda kwanan nan ya canza sheka daga PDP zuwa APC. Abdulham Muhammad Gareka. To masu sauraron mu, saboda wasu matsaloli da suka sha karfin mu, ba za mu iya kawo muku wannan rahoto a halin yanzu ba. A saurare mu a shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu kan a dan shakata da wannan.
Walle walle wana ta dauki kama kariya kariya ogana bu baba mu ne ba. Walle walle wana ta dauki kama
Hausar Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmu Si Garba ne tare da Hadiza Biyayi. Mai sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin a watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji kace na cin siyasa da ya ƙarfi tsakanin bangaren gwamna Kadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara, wanda kwanan nan ya canza shiga daga PDP zuwa APC. Kamar kowane daren Litinin, yau ma Salisu Abu Malumfashi na tafi da rahoto na musamman, wanda yau zai yi ne kan gadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona. Murtalatan yinin kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoto na musamman, wanda Salisu Abu Malumfashi ke tafi da shi kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona. Kamar yadda hukumomi suka yi kiran a yi, Sani Gareka. Haka da Sani Malumfashi, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyi na da shirin mu na gaba. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a duka abokan aikin mu ƙarshe da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyani, sai an gabatar da shirin da Julie Nelson wacce ta da mana sautin, da kuma injiniyan mu ne ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke muku hantar alheri. Wassalam.
Baki shi ba.
haka walle walle mana ta dauki kama kiyar kiyar yau ne magana gobe ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya sarran ma ba shugaba mara kirki ba zai samu alkhairi ba shugaba mai gila ko fajiri ba zai daraja ba shugaba mai kariya bai fi sama ba zai kima ba walle walle
su amfana da wannan shiri dogaro da kanmu al'amarin ya fara yin tasiri kuma kashi lamarin ya ci karo da halayyar mutanen Najeriya yanzu farashin shinkafa bai da kai dusar da kaje sai kaji an ce maka ta ƙara yin sama shin me ke dalili Abdullahi Rogo na kamfanin sarrafa shinkafa ta ASM Rice ke mana karin bayani
yanzu dai anan kusa-kusan nan in ka je kana neman shinkafar ma ba ma za ka samu mai kyau din ba in kana son mai kyau sai ka je nesa daga inda kake misali kamar daga Kaduna zuwa Sokoto zuwa Maiduguri zuwa Yobe sai ka je waɗannan guraren ne sannan za ka samu shinkafa mai kyau da za ta baka abin da kake nema to transport da za ka kashe zuwa daga Gashuwa zuwa nan shike haifar da kudin da take karewa kuma duk da haka wanda zai sai guda daya 19 wanda zai saya kuma ya dan sayar ne muna sayar mishi 18,500 duk daga cewa daga Yobe muke samuwa
to ko kun samu mishira a lokacin da aka hana gazirgan manyan motoci jiha zuwa jiha
kana tafiya a boye zaka tafi a boye zaka dawo wannan yayi sai sa da dan abubuwan da zaka kashe akan hanya na ma'aikata masu motar masu ma kansu sun ninka kudi wajen daukowa
dattijo ina mafita
mafitar dai shine gaba ɗaya dai mu koma ga Allah mu yi gyare-gyaren halayen mu shinkafar akwai ta gari an babboye ne ana jiran dai wai tafi haka sannan a fito da ita tsakanin da Allah akwai shinkafa za su fita muwa da mai kyan ba mai kyan suna jiran ta dan hau
to babu wani irin taimako da za ku nema wajen gwamnati
ni ina roƙon gwamnati ta sa ido akan control din na price akan abinci don talaka ya ji sauki yanzu babu
da su ake samu
gwamnati take sawa dama yanzu ba a sa ba gaskiya shi sa kowa yake cin karen shi ba babbaka
yanzu da kana nufin ku ku sayo shinkafa ku sarrafa ku komai su suke ba ku farashin da za ku sayar
da ba kware da gaske
shekarun
nan ai ban manta ba zan iya tuna na yitin kaza ba amma dai zamanin wancan shugaban kasar nan Yakubu Gawan ni dan kasuwa ne a jihar Kaduna nan a Central Market muna da masu zagayo mu su zo su tambaye ka nawa ne kaza in ka faɗa abun suka ji ya haura wannan dalilin zai sa su kama ka
tabbacin Malam Abdullahi Rogo to a halin yanzu dai ana sayar da shinkafa kilo 50 akan 21,000 zuwa 22,000 wannan kuma ya danganci ga kyanta al'amarin ma har ya kai ga taliya wacce ake sarrafa ta a nan gida Najeriya To komi ma'auna Tiya da Mudu za su ce game da wannan al'amari.
Sunana Maman Joji. Ka gani in muka je kasuwa yanda mun sai shin zamu yi lissafi nawa ne ya kama amudun da muke sayar sai mu sayar da shi a farashi. So yanzu nan gaskiya kayan yana kara farashi ne. Kamar masara yanzu muna sayin shi 16,500 buhun shi. Shinkafa muna saye 48,000 49,000. Kamar na tuwo har 50,000 muke saye buhu daya.
To amma wata biyu ko uku bayan nawa kuke sayin shi?
Muna sayin shinkafan tuwo 42,000 41,000.
Amma ko 32
lokacin da mun sayar 32 lokacin ina ji watan azumi yana 35 32 34. To amma yanzu gaskiya shinkafa inda mai kyau ne za a saya sai an saye shi 49 50,000 na to na dafawa 47 48.
Me yake kawo wai canjin farashin shi?
Gaskiya mu yan kasuwa tunda ba daji muke fita ba, ba za mu san mene yana kawo matsalan karawan kaya ba. Kudi wani shekara kamar na sai kaya bai kara kudi ba. Wake an faɗi sosai a wake 200 har yazo ya kare. Gaskiya mai su sayan wake sun yi asara sosai. Manoma su ma ba su samu amfani a cikin noma ba. Shin shekara nan kuma kayan ya kara kudi sosai, manoma su dan samu nasu a ciki.
Kwastomomi dan sun zo sai. Suna zuwa sai kamar da?
Suna zuwa sai amma muna samu challenges. Domin customer sun zo za su ga mu ne muka kara kudi.
Ba ku iya zuwa kamar ku je ku daga hannun manoma ku saye shi ko zai muku sauki?
Ai ba yanda kai dan kasuwa ka ce sai ka je ka nemi manoma wanda yayi noma tuna ka saya wurin shi ba ka son shi ba kenan ai ba za ka iya samu ba zai ishe ka ba. Dole sai ka je wuri dan kasuwa dan wanka da suna kawo daga daji ka saya.
To kuma ga na gidan kuma ya zo ya gagale mutane ai ya fi na da na kudin ma wanda ake kawo daga waje.
To problem in rashin kawo daga wajen dole shinkafa ya kara kudi ko na wajen yanzu inda wanda an samu an shiga da shi 26,000 buhu daya kuma buhu din namu da 30 ne a ciki amma namun da muna saya 48,000 ko 50,000 mu da 70 ne. Amma ya cika zai kai 72 ko da uku. To kuma an ce manoma su koma gona wani bai da karfin da zai samu takin din nan yayi noma ya wadata wanda zai ci ma in ya kacin kokorin shi in ya samu rabin buhu ya sa ba zai ma ishe shi wanda zai ci ba. To ya ake so a noma ya wadata an gwamnati ya ce a koma gona su yi tamako in ma an yi tamako aka ba wayanda an ce ku kai ma a wayanda suna karkashin ku ba su kai ba abinda yana kashe mu Najeriya kenan. Kuma kai maka ga yanda dajin mutum ba ya shiga ba kwanciyar hankali ba zama lafiya mana ko yana jin tsoron shigan daji. Addu'a zamu yi Allah ya kawo mana saukin komi. Sai yanzu mun shiga August to kaga sabon shinkafa namu nan nan kamar Kaduna ina ne kaga sabon shinkafa zai fara shiga. Kaga sabon shinkafan da aka ce ya shigo yanzu Sokoto Kebbi amma anikin namu na Kaduna bai shigo ba in Allah ya yarda zai rage. Amma gaskiya bana kam abinci ya tsada.
To ya corona ya dan shafi harkan kasuwancin ku?
Gaskiya ya shafa.
Shin ko a nawa ne kananan yan kasuwa da kambai manoma har zuwa gonakin su siyo buhun shinkafa mai bawo? Abdulaziz matashi ne dake aiki wajen casa shinkafa ya kara mana bayani.
Wasu sukan ce sukan samu ta 14,000 13,000 amma da kan wata 8 baya ka da suka wuce akan samu ta ma 10,000 10,000 jimbu irin na masara din nan 14 amma yanzu ta kan kai har 15 ma saboda yanayin boyewan abubuwan da suka yi.
Kenan da wannan bayani canza halayyar mu ta san kai ya zama wajibi. Tsara gaskiya dole. Gwamnati kuma ta maida hankali ga dawo da hukumar nan ta kayyade farashi ta yadda al'umman kasa za su amfana. Sani Shayib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabuni dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji gangan jiki ya tsira.
Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Thank you. kuna dozo bawon kujiya
yanzu kuma ga Murtala Faru sanyin na da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Jararren dan wasan kasar Ivory Coast Didier Drogba ya tsaya takarar shugabancin hukumar kullon kafa ta kasar Drogba mai shekaru 42 da haihuwa ya gabatar da takardun tsayawa takara da ya cike a hukumance tare da rakiyar daruruwar magoya baya da suka yi jerin gwano inda ya kasance mutum na hudu dake takarar shugabancin hukumar ta kwallon kafar kasar to sai dai babu tabbacin cewa tsohon gurbin dan kwallon na Afrika zai kasance a cikin yan takara na karshe na zaben da za a gudanar a ranar 5 ga watan Satumba mai zuwa ko baya ga sharadin samun goyon bayan kungiyoyi uku daga cikin 14 dake fafata gasar Ligue 1 da kuma kungiyoyi biyu dake buga kananan gasanni wajibi ne kuma Drogba ya sami amincewa da goyon bayan daya daga cikin rukunnan kungiyoyi na musamman kamar masu horar da yan wasa da likitoci da gungun yan wasa na dada na yanzu da kuma na alƙalan wasa waɗannan rukunnan da ba su kai ga fitowa fili suka bayyana dan takarar da za su goyi baya ba haka kuma wata hukumar zabe ce za ta soma tantance yan takarar kafin su iya tsayawa takara a zaben hukumar ana sa ran sakamakon tantance yan takarar na karshe zai fito nan da kwanaki 5 inji mai magana da yawun hukumar kwallon kafar kasar Drogba ya bugawa kasar wasa a gasanni uku na cin kofin duniya kana kuma sau biyu yana bugawa kasar wasa tana lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika tauraruwarsa ta haska sosai har yayi suna a zaman sa kungiyar Chelsea ta Ingila inda ya lashe gasannin Premier da zakarun Turai magoya bayan kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila a kasar Sudan ta Kudu sun raraba kayan abinci da sinadaran tsaftace hannu da sabulai da kuma takunkumin rufe baki da hanci yayin da suke bikin murnar nasarar lashe gasar Premier ta bana da kungiyar ta yi kungiyar ta magoya bayan Liverpool ta wallafa hotuna da dama a shafinta na Twitter waɗanda kuma suka karaɗe shafukan sada zumunta na internet da ke nuna yadda suka raraba kayayyakin ga masu manyan shekaru a garin Juba na kasar ta Sudan ta Kudu a zaman wani sashi na tallafawa a lokacin annobar coronavirus dukkan mu ƴan uwa ne tsintsiya madaurin ki daya wani daga cikin gaggan magoya bayan kungiyar ta Liverpool da halarci raraba tallafin John Madin Mabo ya wallafa a shafin na Twitter Liverpool ta lashe gasar Premier ta bana karo na farko a cikin shekaru 30 lamarin da ya sa magoya bayan kungiyar a duk faɗin duniya suka shiga shagulgulan biki ta hanyoyi daban-daban yanzu haka kuma kungiyar ce ke rike da kofin zakarun Turai wanda ta lashe a kakar wasanni da ta gabata Murtala Faruk sanyin na a Washington DC
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
Me yiwuwa ba za a taɓa samun maslaha wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ba, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar Litinin, Dr. Tedros Adhanom, shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, ya ce yawancin allurar rigakafin yanzu suna cikin matakan gwaji na uku a asibiti, kuma dukkanmu muna fatan samun wasu ingantattun allurar rigakafin da za su iya taimakawa mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yaya babu wata maslaha ta nan take a wannan lokacin, kuma wata kilma ba za a taɓa samu ba. Adhanom ya yi kira ga dukkan ƙasashe da daidaikun mutane da su ɗauki duk matakan da suka dace na yaƙi da cutar. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya soki wata babbar mai ba da shawara kan cutar coronavirus a fadar White House, bayan da ta faɗa a talabijin na ƙasa cewa cutar tana yaɗuwa ta wata irin fuska a yankunan karkara da sauran biranen ƙasar. Cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa, Trump ya ikirarin cewa a mafi akasarin ƙasar ana samun ci gaba a yaƙi da cutar, saboda haka a buɗe makarantu. Gwamnatocin ƙasashen tarayyar Turai suna ta tashin ganin sun samar da tsare-tsaren za su daƙile ɓarkewar cutar ta coronavirus a karo na biyu, wacce ake tunanin za ta sake ɓarkewa nan gaba a cikin wannan shekarar. Ƙwararru sun ce abin da ake gani a yanzu burbushin ɓarkewar cutar ne wacce aka gani a karon farko.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da Tusiya na gabatar da shirin, da Julie Lerner Station wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamashi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.